sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Mutane uku sun mutu sannan takwas suka jikkata a wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Kiev jiya Asabar kamar yadda jami'an yankin suka sanar. Wannan shine hari na takwas da Rasha ta kai kan babban birnin Ukraine a watan Yuni, inji Sir Hipopko, shugaban hukumar soji ta birnin Kiev. Ya kara da cewa zubowar tarkacen makami mai linzami da Rasha ta yi amfani da shi a harin ta Kiev ya haddasa gobara a benaye da dama na wani gida mai hawa 24. Ya kuma ce jami'an tsaron sama sun harbo makamai masu linzami na Rasha sama da 20 a sararin samaniyar birnin Kiev. Jami'ai a Ukraine suka ce Rasha ta kaddamar da hararren makami mai linzami kan wasu garuruwan Ukraine a jiya Asabar, lamarin da ya jawo hasarar gine-gine da rayuka. A halin da ake ciki kuma mutane 11 da suka hada da kananan yara 3 sun jikkata domin harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Dnipro wanda ya lalata gidaje 4 kamar yadda gidan Radio Free Europe Radio Liberty ya ruwaito. Jami'ai suka ce 7 daga cikin su na kwance a asibiti. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira a jiya Asabar da a dauki matakin gaggawa domin dakatar da yawan kashe-kashen mutane da ke yin kaura daga Aljanina, babban birnin jihar Darfur ta yamma, wanda wasu 'yan sa-kai na Larabawa da ke samun goyon bayan dakarun sa-kai suke yi. Sama da watanni 2 kenan da dakarun Sudan karkashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan ke fafatawa da dakarun sa-kai ta RSF karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa Mohamed Hamdan Dagalo. Rikicin mafi muni ya barke ne a Darfur, wani babban yanki na yamma da ke kan iyaka da kasar Chadi, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargadin cewa rikicin ya juye zuwa na kabilanci. Kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Ravina Shamdasani, a wata sanarwa da ta fitar ta ce, "Muna matuƙar damuwa da yadda ake ci gaba da samun irin waɗannan kashe-kashen na ba gaira ba dalili. Muna kuma buƙatar ɗaukar matakin a dakatar da kashe-kashen cikin gaggawa." Ta ƙara da cewa, "Mutanen da ke tserewa daga Aljanina dole ne a tabbatar da wucewarsu lafiya, kuma a bar hukumomin jin ƙai su isa yankin domin tattara gawarwakin waɗanda aka kashe." A jiya Asabar, Prime Minister India Narendra Modi ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki 2 a kasar Masar, ziyarar da ke kara jaddada dangon zumunci da ke tsakanin kasashen biyu. Jirgin Modi ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Alkahira da yammacin jiya Asabar, bayan ya fito daga ziyarar kwanaki 4 da yayi a Amurka, inda ya tattauna da shugaba Joe Biden, ya gabatar da jawabi ga Majalisar Dokokin Amurka, sannan ya gana da manyan 'yan kasuwar Amurka da India. Wannan dai ita ce ziyarar aiki ta farko da wani Prime Minister India ya kai Masar tun shekarar 1997. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce an shirya Modi zai tattauna da shugaba Abdul Fattah el-Sisi a ranar Lahadi. Haka zalika kasashen biyu za su rataba hannu kan wata yarjejeniyar karfafa alakar zumunci. Jiya Asabar ne al'ummar kasar Saliyo suka kada ƙuri'ar zaben shugaban kasar, inda shugaba Julius Maada Bio ke neman wa'adi na biyu. Zaben na zuwa ne yayin da kasar ta Saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara. Bubakar Conti, wani matashi dan shekaru 27 daga yankin Wellington a gabashin Freetown, babban birnin kasar ta Saliyo, ya ce ya je rumfar zabe tun da sanyin safiya, inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i 4 gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. Saliyo da ke cikin jerin kasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa tsakanin shekara 1991 zuwa 2002 biyo bayan barkewar yakin basasa. Kana daga bisani annobar cutar Ebola ta yi wa kasar lahani fiye da shekaru 10 da suka wuce. Rahotanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau da safe bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong. Kafar labaru ta RTHK ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai dauki ga fasinjoji da matuƙa jirgin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren GOA. Har yanzu muna tattaunawa da matasa waɗanda wasu dalilai suka sa suka bar kasashen su zuwa kasar Ghana. Yanzu zamu ci gaba ne daga inda Lawali Zakari yake ƙara kai kukan sa ga shugaban kasar Niger, Muhammad Bazoum. Lawali gare ka.
Mai magana dai Lawali Zakari ne dai gwamnatin korahan Niger. Ba komai ba nake ƙara kai kuka na wurin shugaban mu ba bazo yawanci cikin kashi cikin mutum 200 da aka bincika mutum 150 manoma ne kenan ya kamata a diba muna a gani ya ne lamarin noman nan nawa yake tahiya yana neman taimako ko ku bai buƙatar taimako ya kamata a diba muna a gani e kuma sai ga saboda wannan matsalar tarashin samun taimako na bangaren mu manoma yaro karami dan shekara 12 shekara 11 13 ka ganshi ya ta wurin neman kudi kuma alhali ba da zaka yi kace a'a dai ku ba in samu kudi a yaka gidanku bai dole ya toye ni ma har ai ka saku age mishi ba na haro baka aiko har baka samu kabbaru wani abu ba saboda dalilin noma ne ake tinkahu da shi kuma noman ya kiya kenan kuma kasuwanci ne shi ma sai dai amma mutun jarin da jeje ya koyi shi to mu kuma noma ne mun ka sani kenan ya kamata a taimaka muna ta hanyar abin da mun ka iya ina na gadin gadin kakanni da iyaye shi ne mun ka sani ya kamata muna neman taimako ta wannan bangaren
alhaurani ne naku Abubakar Hussaini ya tawa kunun da bangi ya zun takurka bisa ga abun da korafin da zan kawo kamar mu matasan muna fita sun muna cikin kasa cikin Niger ba mu fita ba za a tambaye mu karfi ka ba da karfin ka kamar nan ga yara aka muna ka ba da karfin ka kuma sai a ji ka ba da jikka biyu wani wajen ka ba da jikka shine ba mu gane ba mu ma yan kasa ne naga karta aka tambaye ka ka ba da shaidan ka to ne za karbi kudi gare ka shine na tiya duba muna kamar yadda aka yi marawa zuwa maradi yanda aka bari ko ne yanzu zaka biya wannan santan ba komai zaka wuce lafiya kalau an tambayar karfin ka kabara kike nan azawa salam
Allah basiru komai da kura magana wadda zan koma maimaita da shugaban mu Bazoum da Allah mutane al'umma wanga yan bara mata da maza akwai yan mata hawo an dake tawo bara mata wanda suke tawa da yaran su yan mata da Allah da annabi wannan abaje ajiba muna ana muna walakanci ana cewa kwayan mu ne kaza kaza ni dake magana ko cikin irin mu babu dan bara amma wannan abu yana ji muna zagi saboda yan Niger ne akwai yan Najeriya sun hewa amma inda muka biya sai a ce muna ai gashi ga kwayan mu nan na bara to wannan abu ya kamata ajiba muna shi kuma a taimaka musu a bidan musu tallafi wanda za su tsaya gida su adana kansu
nan dai daga sunana Abubakar ina zaman Akara ina gaisuwa ina kai sako ga Muhammadu Bazoum abinda kake yi kana kokari ya kamata a ƙara kulawa lalle duka muna nan dai mu duka mazauna ɗan Niger ne muna Akara kuma daga ni da abinda kamata a tallafa ma matasa muna kana kokari
ne sani daura don kwanan ɗan koran mazauna Akara Ghana mana roƙo ga shugaban ƙasa da Allah da Annabi akwai hanyar mota da an ka muna alƙawari da ƙoro zuwa Koran to wannan shi ma yana zama kalubale gare mu saboda wannan hanya idan Allah sa an ka gyara mana ita mu ma za mu samu matsaya mai dogaran kai da kai mu samu sana'a akan bisa wannan babban hanyar koran da muke da shi kenan assalamu alaikum
sare da ni akwai sarkin su anan zan bar shi kuma yayi maganan ƙarshe sai mai ban kwana zai kira sunan shi ya tabbatar mana da matsayin sa sa'an nan ya ci gaba da magana bismillah
assalamu alaikum na jinjina na bada gaisuwa kuma nine Abdulwahab mazauna Akara can gida kuma nine mazaunin Koran kwamen na kura jihar da kwaru ni ne shugaban matasa na Accra. Muna kira ga shugaban kasa Bazoum ya duba mana kuma ya tausaya. Wato mu lokacin da ana zaɓe ana tafi maganganu kala-kala, amma ba mu damu da maganganun da mun kai kokari mun kace za mu zaɓe ka mu gani ai ko gida guda mu toshe ki ko bambanci ko da uwa guda ta hanta shi yasa muka kama muka yi kokari muka zaɓe ka mu ma ka duba mu da ka tausaya mana muna nan cikin fadama. Abinda muke bukata yau Bazoum, in baka iya tallafa mana mu mu tafi gida ka tal mu nan ne ai akwai shugabannin mu kamar zaman da ni na kai na yau in baka iya ba mu manka ta gida ba ai ko ina ana neman taimako yau in ka kira ka nan ka ba mu moto uku ko hudu mun san yanda za mu yi mu sauwa waɗannan abubuwa saboda muna tare da matasa yara. Yau kun wani na da masara gobe ka ji wani yayi haka nan muka ɗan kuɗi sun mutum bai iya ba dole mu tallawa shi ta gida. Akwai lokacin da wani ma an san ba shi da shi amma mu matsamaici da sai ya kawo waɗannan kuɗin an gangama an ba wani ya ta gida. Amma in muna da tallafi naka ko da Allah bai samu in ba mu samu ta gidan ba nan ma muna neman tallafi in an ka ba mu moto biyu ko uku cikin ikon Allah wa yaran da sun ka tafi wannan dole shi na cikin motunan ne in ana ɗan ukada da su ana zuwa ana komowa abin nan mun samu mu zanki aje shi in wata matsala ta zo mana da ɗan rashin lafiya sai mu tallafa mu. Amma yanzu ka ga ba mu duka babu ko lokacin da mutum zai tashi babu na abinci dole yake ya je har sai ya nemo sai ya taɓa aikin masu jeji. Sannan gargaɗin da nake ga shugaban ƙasa Bazoum, shin ƙasar da an kawo mana ambasadar, shin ambasadar ɗin da anka kawo shi, shin an kawo shi don wata ƙabila na koko an kawo shi don kowane yare? Mu muna zaune babu wanda ka zakowa shi tambaye mu menene muke fuskanta cikin ƙasar da muke. Ai wata duk ba gidansu ba, wanda duk ba ya zaune cikin gidansu an san sai ya fuskanci wasu abubuwa. An sani sai ya fuskanci wasu abubuwa. Kenan ya kamata a ce muna samu ambasadar shi ɗaya ba kore mutum biyu shi zaka kina kula da mu shi duba shi gani muna lalata kuma akwai magana za mu gaya mishi wata ƙarshe kuma yalla wata ƙin mu in baka ji magana mu ba in mun ka faɗa mai yalla in yayi maka magana yalla kun shi ku mai ya kun tausaya mana. Sannan akwai abin da nake son ya daɗe yana ciminto cikin ƙwarya swahili duk inda mu tahowa yanzu Najeriya akwai mawaƙi in ya tashi zai yi waƙa ya ce Niger da Najeriya Niger da Niger da Najeriya da ɗaina. Amma mu mun ga toga hanya ba maganin daina saboda ana ikon suna wale mu daga cikin sai su leka mota su ce akwai irin NATO gida sai ka ce karnai sai a wani domu a ware ɗan Najeriya daban a ware ɗan Niger daban me ya kawo wannan kuma mutane ne kuma ai su ma suna shiga cikin ƙasa amma mu muna tare da su mun ga ana ba mu ga shugabannin ƙasar Najeriya musu haka ni nan ne nan an taka hiddo mu dubu guda ana mana wani da dubu uku ko dubu biyu wallahi sannan mu wuce wallahi daga nan in sun ta amsa waɗannan abun mutum sai in ya zaka ga wuri sai ya sai ya zaka bakin boda sai ya kira dangi nan inda zaki sun tura mai kuɗi babu kuɗi kina ai hakan da ya kamata a duba mana dan abu dan hatsin naka saido ka taho an amshe su wuri guda ka ce kuma nan zaka tsawo daga shin ana mana adalci shin kuna anya ko shin kuna tambaya abubuwan da ke tahiya ku tambaya muke ganin abin da muke gani an taba nan cikin Najeriya an taba sa na kallon rana wallahi an taba aje na ga rana ina kallon sama saboda an tambaye ni kuɗi babu shin to ya za a waya za a ce mini Niger da Najeriya da daina ni in ce haka nan saboda dole sai na bambanta waɗannan abubuwa na sani duk inda musulmi ne musulmi ne amma bambancin da iko kamar suna ce mini akwai irin nasu kamar haka irin nasu ya kamata a duba mana shi kuma wanga a duba mana wanga.
To ina jin dai komi yayi farko yana da ƙarshe banda sarautan Allah da haka muka iso ƙarshen wannan shiri na yau amma kan mu yi ban kwana ko mu sallama da masu saurare su waɗannan goburawa da suka shigo nan Ghana ta sun zama 'yan cirani kenan ko kuma 'yan kaka gida lallai kam a duk inda suka zauna suna ƙoƙari su haɗa kansu yadda za su rufa wa kawunansu asiri duk wani abin da ka taso tsakaninsu
suna harhaɗa kwabo samfuwa su rufa wa kansu asiri. Lallai kam suna bukatan taimako na hukumomin ƙasashensu. Wani abin zai faru a kan titi, mota zai buge cikinsu wadda ke ai misalin Okada. Wannan lokaci za ka samu ba shi ke da laifi ba, amma saboda ba ɗan ƙasa ba ne sai ka gani an yi abin ganin dama. Maimakon a ba shi diya ko insurance, wani sa'in motar da ta kaɗe shi ma ko tsayawa ba ta yi, za ta yi tafiyanta. Sa'an nan akwai masakai. Masakan nan ba manyan mutane ne ba, za ka ga yara ne ƙan ƙanana, waɗansu kinsu ba masu lafiya ba ne, suna cikin keke ne da ake tura su tsakar rana tsakiyar titi, za ka gansu ana bara da su. Wannan abin nan ba su ƙan Nijar kaɗai ba, su kaɗai yake damu ba, duk musulman ƙasar nan gabaki ɗaya wannan abin ya zama musu damuwa. Saboda haka lalle akwai bukatan hukumomi na ƙasashen nan guda biyu da sauran ƙasashe, Najeriya, abin da ya kama Najeriya, Togo, Benin, Ghana, Cote d'Ivoire, su haɗa kai da Nijar, inda yawanci waɗannan mutane daga nan ƙasar suka fita. A san yadda aka yi aka hana shigowa da irin waɗannan yara waɗanda ba su da lafiya, masakai ne. Sa'annan akwai waɗanda matasa ne, iyayen nasu ko sun ba da su haya ne, suna zaune ƙarƙashin bishiya ko kuma rumfa, yaran ne ke yawo kan titi, wani sa'in sai mota ta kaɗe su. Waɗannan yara da ya dace a ce wannan lokaci suna makaranta, yau ɗin nan zan tafi International Conference Center da ke a State House, irin waɗannan yara bisu zo daidai inda nake. Ha baba, Ubangiji Allah ya bada sa'a na ce mu nan ƙasar, haka na gaya musu, mu yara irin ku makaranta suke tafiya. Shi yasa kiran da muke kenan a maida hankali hukumominmu, shugabanninmu na Afirka, kada mu zamanto shugabanninmu su kasance maƙetata, suna raya kansu. In suna bukatan a zaɓe su zuwa gidan sarauta su zama shugabannin ƙasa, babu abin da ba za su faɗi ba, babu alkawarin da ba za su yi ba. Amma bayan sun haura gamar mulki, sai su rinƙa yin abin ganin dama, suna raya kansu, ba su kula da talakawan ƙasa ba. Kiran da muke kenan, a duba Allah, a duba Annabi. Waɗannan matasa da ke nan suke fafutuka, suke tashi ana ruwa ana rana, suna yawo, wasu suna saida sayarwa, wasu suna shoemaker. An aka taimaka musu, za su zauna gida su yi aiki yadda ake bukata, zai kawo wa ƙasashen nan ci gaba. Yanzu ina je mun kai inda za mu dasa aya a cikin shirin gabaki ɗaya a madadin producer na sunanta Hawa Abdulkarim Young Pania, producer na kenan na VOA da ta taimaka mini wannan shirin ya kammalu yadda kuka ji shi. Ni ne naku Ridwanullah Mukhtar Abbas ke cewa sai wani mako.
Duka-duka a nan shirin ya kawo ƙarshe, kamar yadda kuka ji a bakin abokin aiki na Ridwan Abbas. Sai makon gobe za mu ci gaba da wani sabon shiri daga ƙasar Kamaru. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa assalamu alaikum.
Sai da Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdullahi Ya'u, ni mutumin Najeriya ne kuma na fito daga Kano. Local government ina ita ce Gaya. Na zauna a Maiduguri na yi rayuwa, sai na dawo Kano na ci gaba da zama. Har Allah ya kai ni Kamaru, kuma Allah ya kawo ni Ghana. Dokina da ya mani shawara zuwa Ghana, sai in zo Ghana in yi aikin dinki. In yi aikin dinki sai na ce masa so, lokacin ne ban da kuɗin zuwa. Sai dai kuma daga baya dai sai na samu kuɗi, sai na zo don ba wanda ya ban aron kuɗi, kuɗi na ne na zo da shi. Sannan kuma na taho kalubale a hanya dai ba za a ce abu a fuskanta ba, amma Allah ya tsallakar da mu don zuwan mu mu biyar muka taho. Sun sauran biyar ɗin sauran kuɗin suna Accra, ne ni kaɗai ne na taho Kumasi. To a Kumasi na sauka a can Kote da Daya ko wajen university na. Daga nan sai na bari sai na dawo Mango Down, daga Mango Down sai na dawo sabon Bango cikin yan uwana. Mutanen Kano duka kuma masu kula, kuma mutanen Najeriya kuma Kano insha Allah. To kan da aka yi da na zo na haɗu da yan uwana masu sana'an fula, duka suna sana'an fula, ni kuma lokacin ba sana'an fula nake yi ba. Sai suka ce min to in fara irin harkar da suke mana kamar harkar adai da sau. Sai na ce to ai dama sana'a ta ne amma ba shi ne ba, na yi aikin okada kamar a Maiduguri lokacin ina Maiduguri. Suka ce to ai kai ba zai baka wahala ba, har sai na yi sha'awan ma zan fara tura adai ta kuma ɗinkin ma ina yi. Sai na ce to shikenan, sai suka bani shawara akan fara aikin a daidai ta mana. Sai na sha'awa sai na fara, kuma na fara alhamdulillah ina jin daɗin shi sosai da sosai, nan na ci amfanin shi sosai. Sai dai mu ce mun gode wa Ubangiji, kama Allah shi ne mai bayarwa ko ba haka ba. Da kuma mun gode wa Ubangiji sosai, kuma na ji daɗin abu sosai da shawaran ma da suka bani na fara aikin a yau da sau. Insha Allah shi ma na ji daɗi sosai, kuma ina gode wa Allah. Kamar cikin sana'an da ake a daidaita kamar kwanakin nan dai da ake magana an hana shigar wajejen, to ni dama dai ban shiga irin wannan wajejen sakamakon mun fi yin aikin mu kamar Sawaba a Babu Baba a Kabis Tai Junction, kuma mun fi shiga nan irin kamar site din da aka hana ma mun ban fi shiga sosai wurin nan ba. Kuma alhamdulillah dai kalubale dai ana dan fuskanta game da yadda ma'aikata da kamar police ana dan fuskanta ne daban na gobe daban, amma Allah yana tsallakar da mu ba wayan mu ba ba dabara mu ba karfin addu'a. Kuma insha Allah muna aikin mu sosai. Kalubale dai iri daya na biyu zama tuka dai kai ma dai ka san ba a rasawa, wani ya ma ba daidai ba kai ma kai wani ba daidai ba, amma Ubangiji ka kiyayewa sakamakon dama in dai ka tsaya ka nutsu da hankalinka da tunaninka, in dai ka iya driving ka san yanda za ka yi ka shigo waje ka fita waje, wani ya ma laifin ka kuskure dai haka dai a samu dai a yi solving ɗin problems, wannan duk ba wani abu bane. Kalubale dai dama daya bikon ana samu ka shine kenan. Nasarori mun samu alhamdulillah sai godiya, mun samu alhamdulillah sai godiya. Dan kalubale kan an same su ba ɗaya ba ba biyu ba, amma duk amanta da wannan batun kalubale ai batun nasara. Ka san ta Bahaushe yace tuna bayan roƙo ne, kowa ya ji daɗin bana wai bai tuna bara ba. To wannan kalubale dai an riga an gama da babun su, domin kuma sai batun nasara. Dama mu Hausa muna cewa sai ka sha wuya kakan sha daɗi. An sha wuya a baya, amma kuma yanzu gashi nan ana cin amfanin juna, ana cin amfanin abu. Alhamdulillah sai godiya Ubangiji, kamar da yanda na faɗa na ƙara faɗa nasara kan insha Allah an tura ta, kuma insha Allah ta tashi kenan har lokacin da Allah Ubangiji zai sa kuma aikin ma a zo a samu wani canji. Ka san kuma yana buƙatar canji a rayuwa. Yau in kana wannan harkan gobe sai ya koma wannan harkan, wata ran sai dai a bita a wani matsayi ma na daban wanda baka yi tunanin za ka kai ko ba haka ba ne. Kowa yana fatan ya ci gaba fiye da yanda yake. Ina da ra'ayin zan yi aure a Najeriya, kuma lokaci ma yana kusa, amma dai zuwan ne za a ringa zuwa a komo kafin Allah Ubangiji ya mai da mu kasanmu mu ci gaba da zama da al'amura. Ka san ta Bahaushe ya ce wai tafiya mabuɗin ilimi, yau kai ne a can gobe kai ne a nan, inda tafiya ni ba bakwanta ba ne, ba yau na fara ba, na iya je can gobe in je nan gobe in je can. Don kafin na zo Ghana na zauna a Cameroon, kafin ma na zo batun Cameroon kaga na zauna Maiduguri, na zauna Kaduna, na zauna Kano, kan Allah ya kawo ni Ghana. To kuma duk gashi nan dai na ɗan yawo dai da dama dai alhamdulillah sai godiya, kuma mun samu amfani mun ci nasara. Al'adu dai na ƙasan Ghana da na mutar Najeriya akwai bambanci ko ba haka ba ne, nan gashi kamar yarurruka da yawa kamar yanda muke da shi a Najeriya muna da yarurruka da yawa nan ma suna da yarurruka ko ba haka bane to al'adun da ya kashi iri-iri kuma dai akwai zaman lafiya kuma fatan muna fatan kuma kasar namu ta samu zaman lafiya kamar dai yanda dama dai muke da muna fatan ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya gane kuma na da dadi kuma na da zaman lafiya ko ba ka bane ka zo na lafiya kana neman abincinka ba ne sha ma kai sai dai kawai ka zauna da lafiyanka ba ruwanka da kayan mutane kuma wannan alhamdulillah sai godiya gane da dadin zama kuma akwai sauƙin rayuwa sai dai wasu kalubale da ba ka fuskanta ba a matsayinka na ba dan kasa ba amma kuma wannan fine ba ka da wani problems ba kai da jama'a indai ka zo na lafiyanka kana neman naka na kanka ba wanda zai ce ma wani abu amma ko a ina ne ma ka taba kayan mutum wannan dai bai yi ko ba gaskiya ba ne shine
ubana dai ya haife ni ki kula da ni ba bai bari na ji dadi ba ubanna ga yaro zamani damu da shi ba sai kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaki ya da ta ba ba ne gani nan ban Hey.